sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 16 ga watan Agusta shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kanan labarai.
To Hadiza, Amurka da Poland sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da suka amince da ita a kwanan nan, wacce ta shafi harkokin tsaron kasashen biyu. A ɗaya gefen kuma, Amurka da Koriya ta Kudu za su fara atisayen haɗin gwiwa na shekara-shekara da suka saba yi a ranar Talata mai zuwa. A daɗe daular Larabawa da Isra'ila sun buɗe hanyoyin sadarwarsu ta wayar tarho a yau Lahadi.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa tsuguno ba ta ƙare ba akan batun taron naira miliyan 5 da aka ci gidan rediyon Nigeria Info da ke Abuja akan hirar da yayi da tsohon mataimakin babban bankin ƙasa Obadiah mai lafiya.
Lallai wannan tara da aka azawa gidan rediyo na Nigeria Info ba daidai bane. Minista ba shi da dama, ba shi da yanci ya yanka wannan tara.
Haka kuma tsohon kakakin Majalisar Wakilan Nigeria kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar NC Front zai bayyana a shalkwatar hukumar tsaro ta farin kaya, wato DSS, a ranar Litinin domin amsa tambayoyi game da bayanan da yayi a yayin shirin gida na talabijin.
Zai yi kawai mutane hana su tofa albarkacin bakin su ko kuma hana su faɗin ra'ayinsu akan yadda suke ganin ake tafi da tsarin mulki da kuma yadda ake tafi da al'umma ba.
Sannan kuma a jamhuriyar Niger, yayin da ya rage watanni hudu a gudanar da zaben shugaban kasa, 'yan takara na ci gaba da bullowa da nufin shiga fafatawa ta ranar 27 ga watan Disamba.
Yanzu muna saurare kamfanin an bude su, yanzu mu tai ko ina zandar maradi tawa a gadas difa, kullum sohi ne babu yara. Mun samo yaro da bai ma cika shekara 50 ba, muna fata Allah ya bashi.
Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka da Poland sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da suka amince da ita a kwanan nan, wacce ta shafi harkokin tsaron kasashen biyu. Yarjejeniyar da ake kira EDCA ta kaice, kasashen sun rattaba hannu ne a birnin Warsaw na kasar ta Poland. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan tsaron kasar ta Poland Mariusz Błaszczak ne suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya bayan wani ɗan takaitaccen jawabi da shugaban ƙasar ta Poland Andrzej Duda ya yi. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta ce Amurka na daraja ƙawancen da ke tsakaninta da Poland, kuma Amurka na da burin ganin Poland ta rattaba hannu kan wannan matsaya ta EDCA, wacce za ta ba da damar samun cikakken haɗin kai ta fuskar tsaro kamar yadda shugaba Trump da Duda suke muradin ganin an yi. Wannan matsaya da ƙasashen biyu suka cimma dori ne kan wata matsaya ta daban da aka cimma ƙarƙashin ƙungiyar tsaro ta NATO, wacce ta ba dakarun Amurka kofar dasa sansanoninsu a ƙasar ta Poland. Aƙalla sojojin Amurka 4,500 ne ke jibge yanzu haka a ƙasar ta Poland, sannan ana sa ran ƙara tura wasu 1,000 kamar yadda ɓangarorin biyu suka amince a bara. A ɗaya gefen kuma, Amurka da Koriya ta Kudu za su fara atisayen haɗin gwiwa na shekara-shekara da suka saba yi a ranar Talata mai zuwa. Wani abu da kafafen yaɗa labaran ƙasar ta Koriya ta Kudu suka ce an ɗan samu jinkirin kwana biyu da farawa bayan da aka samu wani sojan ƙasar da cutar coronavirus. A yau Lahadi, gamayyar hafsoshin sojan ƙasar suka ce cutar ta COVID-19 ce ta sa aka jinkirta atisayen. A baya an tsara za a fara shi ne a yau Lahadi, amma kuma aka ɗage zuwa Talata bayan da gwaji ya nuna wani sojan ƙasar ta Koriya ta Kudu ya kamu da cutar a ranar Juma'a, wanda asali aka tsara zai shiga wannan atisaye kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Yonhap ya rawaito. Koriya ta Arewa dai takan sa ido kan wannan atisayen haɗin gwiwa na shekara-shekara, wanda take kallonsa a matsayin atisayen shirin ƙaddamar da yaƙi. A 'yan shekarun baya-bayan nan an rage gudanar da atisayen a wani mataki na ƙoƙarin ganin an cimma matsaya a tattaunawar da ake na kwance shirin da hukumomin Pyongyang ke yi na makamin nukiliya. Jakadan ƙasar Belarus a Slovakia Igor Lashenya ya nuna goyon bayansa ga masu zanga-zanga a wani faifan bidiyo da kafar yada labarai ta Nasha Niva ta Belarus ta wallafa a ranar Asabar, wanda ba tantance ranar da aka nade shi ba. A cikin bidiyon an ji jakadan yana cewa ina mai nuna goyon baya ga waɗanda suka fito kan titunan birnin Belarus suke zanga-zangar lumana domin su bayyana ƙorafe-ƙorafensu. ‘Yan ƙasar Belarus sun sha wuya kafin su samu irin wannan dama. Tun bayan da hukumomin zaɓe suka ayyana da ɗan shugaban ƙasar da ake mai kallon mai mulkin kama karya, wato Alexander Lukashenko, a matsayin wanda ya nasarar lashe zaɓen da aka yi a ranar 9 ga watan Agusta, ‘yan ƙasar ta Belarus suka fara zanga-zanga a birnin Minsk da sauran birane. Sakamakon zaɓen ya nuna cewa Lukashenko ya samu kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa, yayin da babbar abokin hamayyarsa Svetlana Tikhanovskaya ta samu kashi 9.9 cikin 100. Ya takara ta yi kira da a fita a yi tattakin neman ‘yanci a birnin Minsk a yau Lahadi, yayin da yake fuskantar wannan kalubale mafi girma tun bayan da ya hau karagar mulki. Shugaban ƙasar ya yi wata ganawa ta wayar tarho da shugaba Vladimir Putin na Rasha, inda ya nemi taimakon Moscow, yana mai cewa al'amarin da ke faruwa a ƙasar ta Belarus ka iya zama babbar barazana ga Rasha ba Belarus kaɗai ba. Fadar Kremlin Anata ɓangaren ta faɗa a watanarwa cewa shugabannin biyu sun amince za a shawo kan wannan matsala ta Belarus nan ba da jimawa ba, sannan ƙasashen biyu za su ƙara kyautata dangantakarsu.
Madalla, to kamar yadda kuka ji a farkon shirin, tsuguno ba ta ƙare ba a kan batun taron naira miliyan 5 da aka ci a gidan rediyon Nigeria Info da ke Abuja a kan hirar da ya yi da tsohon mataimakin babban bankin ƙasa Obadiah Mai Lafiya, domin taron ta raba kan majalisar gudanarwa da hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta ƙasa. Wanda da za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana.
Tsari irin wannan yana watan ya kamata a ce a bi ƙa'ida, domin ko ba komai akwai doka da oda da ta yanke hakana. Da son samu ne shi minista na watsa labarai kila bai fahimci abin da aka ce ya yi ba da ya zo ya gaban kanshi.
Tsohon ministan watsa labarai kuma shugaban majalisar gudanarwa na hukumar kula da kafafen yaɗa labarai, Ikira Aliyu Bilbis kenan, yake bayyana ra'ayinsa a game da wannan doka da ta sa aka ci wannan gidan rediyo tarar naira miliyan 5. A bisa dalilin wai ya bar tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya Obadiah Mai Lafiya ya yi kalamai na ɓatanci da ka iya kawo tashin hankali a ƙasa. Wannan mataki na amfani da sabon dokar ya samu suka daga babban sakataren kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa Shu'aibu Leman, ga bayanin da ya yi.
Lallai wannan tara da aka azawa gidan rediyo na Nigeria Info ba daidai ba ne. Minista ba shi da dama, ba shi da yanci ya yanka wannan tara ya kawo wata doka wadda ba a zauna an tattauna ba, ba a kai majalisa ba, ba daidai ba ne. Kuma takaddamar da ake samu tsakanin su majalisa gudanarwa na NBC da sauranmu, ina gani ya kamata ne a zauna a tattauna a ga me ya kamata a yi. Wannan abin da minista ya lallai garaje ne, kuskure ne, kuma ba mu dabba zai kuma dore ba.
A lokacin da yake nazari akan batun, malami a jami'ar jihar Nasarawa kuma mai fashin baki a al'amuran yaɗa labarai Awalu Salihu yana ganin akwai abin dubawa a wannan dokar.
Wannan doka dai da ta yanke wannan hukunci akan wannan tasha saboda ɓarawarmar da aka yi, doka ce wacce take da targaɗe, watakila akwai gyaran da za a iya komawa a je a yi. Shi sha'ani irin na wato zance na ɓatanci wanda zai iya jawo irin wannan hukunci batu ne wanda yake da ƙarfi ƙwarai da gaske. Hakkin gidajen yaɗa labaru ne su san martaba da mutuncin aikinsu, don haka ake cewa kowa ya natsu ya san irin abin da zai faɗa. Don haka ake son ƙwararru ne su yi irin wannan shiri na ba wa mutane waya kai tsaye su yi magana a gidan rediyo ko talabijin. Wannan al'amari mai wuyan sha'ani ne, amma hakkin hukumar kula da ayyukan rediyo da talabijin ne tabbatar cewa gidajen rediyo da talabijin sun hukunta tashar da ta yi irin wannan laifi.
Amma ga ministan watsa labarai da al'adu Lai Muhammad, wanda shi ne ya kaddamar da dokar, ya kare ta yana cewa Lai Muhammad ya ce an yi dokar ne domin kare mutuncin ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo dauke da sauran labaran duniya.
Sau'i bayan zanga-zangar da aka yi a birnin Portland na jihar Oregon da ke nan Amurka, wacce mafi akasarinta an yi ta cikin lumana ne, 'yan sanda sun ayyana ta a matsayin zanga-zangar tada tarzoma. 'Yan sandan sanye da kayan sulke sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar. Kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ta OregonLife.com ta ce mafi akasarin 'yan sandan na birnin Portland ne. Kodayake wasu su suna sanye da kaya mai ruwan toka, babu kuma tabbacin ko daga wace hukuma suka fito. Wasu hotunan bidiyo da aka wallafa a shafin Twitter sun nuna yadda masu zanga-zangar suke arangama da jami'an tsaro, inda aka ga suna ba su umarnin su fice daga kan titunan. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Isra'ila sun buɗe hanyoyin sadarwar su ta wayar tarho a yau Lahadi, a wani mataki da ministan sadarwar ƙasar ta Isra'ila ya kwatanta a matsayin muhimmin ci gaba a ƙoƙarin da ƙasashen biyu ke yi na kyautata dangantakarsu. Babu dai takamaiman lokacin da za a iya cewa an ɗage haramcin sadarwar ta wayar tarho tsakanin haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Isra'ila, amma dai tarihi ya nuna cewa an daɗe ba a yin kira ta wayar tarho a tsakanin ƙasashen biyu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa ya gwada yin kira daga haɗaɗɗiyar daular Larabawar zuwa Isra'ila. Kokarin jin ta bakin hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa a daular ta Larabawa ya citira. Rahotanni sun yi nuni da cewa a yau Lahadi ana iya shiga kafafun yaɗa labaran Isra'ila na yanar gizo daga haɗaɗɗiyar daular ta Larabawa waɗanda a da ba a yin hakan. A da ranar Alhamis, ƙasashen biyu suka bayyana cimma wata matsaya ta maido da cikakkiyar hulɗar diflomasiyya tsakaninsu.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan bayanansa a shirin talabijin, inda ya yi bayani akan yadda gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta ta gaza a wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyanta ga 'yan ƙasar, tsohon kakakin Majalisar Wakilan Najeriya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar NC Front zai bayyana a sharkwatar hukumar tsaro ta farin kaya, wato DSS, a ranar Litinin domin amsa tambayoyi game da bayanan da ya yi a yayin shirin gida na talabijin. Wakiliyarmu Halima Abdulrauf na ɗauke da cikakken rahoton.
Batun aika sammaci da hukumar tsaro ta farin kaya, wato DSS, ke yawaitar yi a duk lokacin da wani ɗan Najeriya ya bayyana ra'ayinsa game da muhimman abubuwa da suka shafi ƙasar, ba sabon abu bane. Kuma na baya-bayan nan shine sammacin da hukumar ta aikawa tsohon kakakin Majalisar Wakilan Ƙasar Gal Umar na Aba bayan furucinsa akan gazawar gwamnati da shugaba Buhari ke jagoranta, tare da bayyana ajandar kungiyar sa na NC Front na kawo sauyi a ƙasar gabanin zaben shekarar 2023. Babban daraktan kungiyar fafutukar ƙara haƙƙin fararen hula ta Sizzla, kuma babban wakilin kungiyar Transparency International Awal Musa Rafsanjani, ya yi bayani akan gayyatar da hukumar DSS ta yi, inda ya ce suna wuce gona da iri tare da ɓata wa gwamnati suna.
Wannan gayyata da hukumar DSS ka yi wa tsohon kakakin majalisa kan batun da yi na faɗan gaskiya yadda ƙasar nan kowa yake kuka, to ni ina ga cewa suna wuce gona da iri, kuma wannan ba shi ne tsarin da doka ta ce su yi aiki a kai ba. A demokuraɗiyya, cikin tsarin mulkinmu na ƙasa, an ba wa kowa ɗan Najeriya ya fi albarkacin bakinsa, kuma a dama da shi ta cikin siyasa, tattalin arziki da sauransu. Ba zai yiwu kawai mutane a hana su tofa albarkacin bakinsu ko kuma a hana su faɗar ra'ayinsu akan yadda suke ganin ake tafi da tsarin mulki da kuma yadda ake tafi da al'umma ba. Wannan gayyata da aka yi ya daɗa nuna wa mutane kan cewa waɗanda suke irin ƙashin waɗannan hukumomi suna ci gaba da keta haƙƙin bil'adama, suna ci gaba da ɓata sunan demokuraɗiyya, suna ci gaba da ɓata sunan gwamnatin ma da suke karewa. Don in suna yin wannan ne don su kare gwamnati, to wannan ba kare gwamnati bane suke yi, suna janyo gwamnati ma bakin jini ne, suna daɗa janyo shi shugaban ƙasan ma bakin jini.
Awal Musa Rafsanjani ya kuma ƙara da cewa
dama 'yan Najeriya duk sun gaji suna kuka, musamman mutanen arewa, harkar rashin tsaro, rashin kwanciyar hankali, yunwa, talauci, da yara fama da harkar ƙwaya da sauransu da daba. To an kasa yin komai don a agaza musu, a jawo hankalin jama'a, don a kawo gyara a cikin harkar jagoranci shugabanci din da siyasar da sauransu.
Da kokarin ji ta bakin hukumar DSS bayan tuntubar hadiman hulɗa da jama'ar hukumar Peter Abna ya ci tura. Yan Najeriya da dama dai na ci gaba da bayyana rashin gamsuwar su da salon sammaci ko kuma gayyatar da hukumar DSS ta dauka tunda shugaba Buhari ya dara kan karagar mulki. Suna mai mika bukatar neman sauyi tare da bawa yan kasar damar tofa albarkacin bakin su ba tare da fargabar gwamnati za ta kama su ba kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar. A cikin makon da ya gabata ma hukumar DSS ta sammaci tsohon mataimakin gwamnatin babban bankin Najeriya Dr. Obadaya mai lafiya akan furucin sa a yayin shirin gidan rediyon Nigeria Info game da ayyukan yan ta'adda inda yace ya samu bayanan sirri daga wasu tubabban yan Boko Haram cewa ɗaya daga cikin gwamnonin arewacin Najeriya ke jagorantar kungiyar Boko Haram lamarin da ya kai ga cin tare gidan rediyon na naira miliyan 5 saboda zargin yada kalaman batanci. Abin jira a gani shine yadda sammacin da hukumar DSS ta yi wa Gali Umar na Abba zai kaya. Halima Abdulrauf murya Amerika daga Abuja Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulrauf. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger. A yayin da ya rage watanni 4 a gudanar da zaben shugaban kasa, ƴan takara na cigaba da bullowa da nufin shiga wannan fafatawa ta ranar 27 ga watan Disamba, kamar yadda a yammacin jiya aka kaddamar da wani matashi Ahmadu Isu Sa'idu a matsayin ɗan takara mai zaman kansa yayin wani bikin da ya samu halartar ɗimbin magoya bayan sa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mudu Barma ya aika mana ƙarin bayani.
Je vous annonce que j'ai décidé de porter ma candidature à l'élection présidentielle.
Ahmadu Isubu Saidu kenan lokacin da yake tabbatar da aniyar sa ta shiga zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disambar 2020 a yayin wani bikin musamman da ya samu halartar dumbin magoya bayan sa galibin su matasa. Matashi mai fafutukar ganin an canza sabuwar tafiya a lamuran kasa bayan shekaru akalla 30 na demokradiya ya kuriri aniyar shiga wannan fafatawa a matsayin dan takarar independent.
People Niger ne in ka tai ka tambe su dun kake kai politician ne dan kar ya daina ana gani saboda politician ba su yi ko ga revolution su ne yan population bai ma yadda da su ba saboda wannan ne nake ni independent ne zai in goda musu da akwai dan Niger da suna ji ciwon kasar nan ni na zo ne yayi
waye mata na daga cikin waɗanda suka yi na'am da manufofin Ahmadu Isu Saidu domin a cewar su akwai alamar kyakkyawar niyya a tattare da tsarin siyasar da yake sa ran shimfidawa idan ya samu yardar al'umar wannan kasa. NG Madam Raketu Bubakar.
Mu ne muke ji abinda mata na kuka, muna ji abinda yara na kuka, kenan mu ne ga dauko kukayen su mu tai mu kai mishi dan menene ya guso da mu dan mu tai mu saurare abinda yana da kyau ko abinda bai da kyau mu zo mu gaya mishi ya gyara. Yanzu muna saurare campaign in an bude su yanzu mu tai ko ina zandar maradi tawa a gades difa kullum sohi ne babu yara mun samu yaro da bai ma cika shekara 50 ba muna fata Allah ya bashi.
Wannan yasa mukarraban dan takarar soma an karar da yan Niger cewa lokaci yayi da za su yi wa kansu kiyamar laili don kada su maimaita kurakuran da suka sha tafkawa a zaɓuɓɓukan da suka gabata. Ma'ana sauyin da suke fatan samu na tare da ɗan takara Isu Saidu Ahmadu kamar yadda wani na hannun damansa Muhammad Shekarau ya bayyana.
Kasan Nijar duk ta bunƙasa mu kawo sauyin zai sa kowa ya samu hakin shi zai kwato mu kowa hakin shi ya bashi cikin adalci da zaman lahiya duk wanda yake jin ciwon Nijar su taso insha Allah indai aka zabe shi komai zai zuwa daidai.
Kawo yanzu ƴan takara sama da 10 daga bangarorin siyasa daban-daban ne suka bayyana aniyar shiga zaben na watan Disamba a hukunce yayin da ake sa ran wasu ƴan takarar za su bayyana a nan gaba. Haka kuma alamu na nunin a wannan karan matasa na da niyyar shiga a fafata da su a maimakon zama ƴan rakiya. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Suleiman Mumuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina Mai Shanu ta gabatar da shirin matasa a yanar gizo.
Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu. Kamar yadda kuka sani a cikin makon da ya gabata shirin namu ya kawo muku wata hira da wani matashi mai suna Shamsuddin Muhammad wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. Sai dai saboda yadda cutar coronavirus ta mamaye duniya A yanzu yana koyar da ɗaliban nasa ne ta yanar gizo. Malam Shamsuddin ya fara yi mana bayani kan yadda yake fama da wannan sabon tsarin na koyarwa ta yanar gizo kamar haka.
Yanzu din nan ma ban dade da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullun sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne koyi ban koyar da su a sati. Ta yanar gizo-gizo muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri, haka nake koyar da su ta yanar gizo-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, ina da wani mizanci aikin da zan ba su, ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji, wato class talk shi ma muna yin shi, suna gani na ina ganin su, su tambaye ni in ba su ansa. Abun kawai yayi tsari gaskiya sosai sosai, ba abin da ya canza.
Ya kuma bayyana mana irin kalubalen da yake fuskanta a yayin wannan sabon tsarin. A yau za ku ji ƙarshen hirar da abokin aiki na Mahmud Lalo yayi da shi, inda zai bayyana mana yadda yake mu'amala da mutanen gida yayin wannan annoba, da kuma irin abubuwan da yake yi domin ɗebe ma kansa kewa bayan ya gama koyar da ɗaliban nasa ta internet.
Ina kira ƴan uwa da abokan arziki ta yanar gizo-gizo in ga fuskansu, su ga fuskana, in ce musu to da Allah su zauna gida saboda mu ga abin da muke fuskanta, kuma su zauna gida saboda kare kansu, saboda wannan ita cutar nan gaskiya ce, kuma ba mu san Allah ya kara kare mu, kuma ya sa dai ba zai yi muni ba yanda ya yi muni a ba zai yi muni a can gida ba yanda ya yi muni a nan.
Koyaye ne mu'amalarsa take da makwabtansa, musamman ma a wannan yanayi da ake fama da cutar ta coronavirus wacce ta sa aka ce kowa ya zauna a gida?
To, ka san mu'amalan mutanenmu da mu'amalar su Turawa daban yake. Gaskiya ina so in ce da na zo nan ina zaune yanzu a wani inda nake zaune yanzu, gidan sama ne kuma yana da in ce hawa wajen bakwai, wato akwai ɗakuna ko in ce inda apartment sun kai 100 haka. Amma abin mamaki shine gaskiya ni tunda nazo ban san waye makwabcina ba, ban san waye makwabcina ba, ban san waye in na fito kama ga mutum shi Bature da yake in abu bai hada ka da shi ba, ko kallo kowa dai yana da mu'amalan shi ne kan kawai abin da yake gaban shi. Amma sai abin mamaki shine wancan makon da ya gabata, wato sati da ya wuce, na fito zan je in dan siya abin da zan siya saboda in dan samu abin da zan jefa cikin ciki na saboda abin abinci da ya kare. To ina fitowa na haɗe da mutane wajen uku. To ganin nan zan fita in dan samu abin da ni ma zan siya saboda an dan ce yau ana iya dan fita a samu. Duk wanda ka gani sai ya dan maka hello irin saboda kowa na kewa, mutane suna son mutum na ma son ya ga mutum ma amma ya rasa ganin mutum. To in ka ga mutum yanzu irin wannan lokacin zaka so ka dan ce mai sannu dai, ka dan ji dadi dai kama mutum magana. To amma gaskiya abin nan dai da na lura na kan corona nan ya kara sa mutane su san darajar mutane, dan dai ina nan yanzu na fu zamana dai nan da nake din nan, duk wanda na fito yanzu na ganshi ma babu wanda zai maka magana ko hakan gaban shi yake saboda ba abin da ya dauka. Amma yanzu da kaga mutum kan hanya sai ya dan daga maka hannu saboda ba kama kana son kaga mutanen ma baka ganin su. Zan yi magana da ƴan uwana da abokan arziki ko kuma masu aiki wanda muke aiki tare da su, ba mu haduwa fuska da fuska siri ta yanin gizo-gizo.
Na kuma tambayi Shamsuddini abubuwan da yake wajen ɗebewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da ɗalibansa ta yanin gizo.
To a zahiri shi ne gaskiya yanzu dai daman ni ma'abocin son motsa jiki ne, amma tunda abin nan ya fara ina dan zuwa inda muke dan gym da sauransu, amma ko ina an rufe yanzu. So in dai kana gida sai dai ka dan motsa jikinka, kana dan daki, kana dan sama kasa kaza 1 2 3 4 5. Abin dai kai wani lokaci ma dariya nake ba kai la wasu abubuwan da zai yi ni kadai dan kawai in ba dan sa kaina in dan ji dan daɗi saboda kada kasance ina cikin kewa sosai. So ina dai abubuwa da yawa na motsa jiki a nan daki wani lokaci kuma dai duk da dai ba a baka shawaran ma kamar fita ba dai ina dan sauka kasa dan zagaya zagaye gidan da nake zaune.
To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia dake nan Amurka. A kuma gaida abokin aiki na Mahmud Lalu. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Dahiru Mishami daga nan birnin Washington DC. To a gaida Madina Mishanu. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Amurka da Poland sun rataba hannu kan wata yarjejeniya da suka amince da ita a kwanan nan wacce ta shafi harkokin tsaron kasashen biyu. Yarjejeniyar da ake kira EDCAA ta kaice kasashen sun rataba hannu ne a birnin Warsaw na kasar ta Poland. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan tsaron kasar ta Poland Mariusz Błaszczak ne suka rataba hannu kan wannan yarjejeniya bayan wani dan takaitaccen jawabi da shugaban kasar ta Poland Andrzej Duda ya yi. A ɗaya gefen kuma Amurka da Koriya ta Kudu za su fara atisayen haɗin gwiwa na shekara-shekara da suka saba yi a ranar Talata mai zuwa. Wani abu da kafafun yaɗa labaran kasar ta Koriya ta Kudu suka ce an ɗan samu jinkirin kwana biyu da farawa bayan da aka samu wani sojan kasar da cutar coronavirus. A yau Lahadi gamayyar hafsoshin sojan kasar suka ce cutar ta COVID-19 ce ta sa aka jinkirta atisayen. Koriya ta Arewa dai takan sa ido kan wannan atisayen haɗin gwiwa na shekara-shekara wanda take kallonsa a matsayin atisayen shirin kaddamar da yaƙi. Jakadan ƙasar Belarus a Slovakia Igor Lashenya ya nuna goyon bayansa ga masu zanga-zanga a wani faifan bidiyo da kafar yaɗa labarai ta Nasha Niva ta Belarus ta wallafa a ranar Asabar wanda ba a tantance ranar da aka naɗe shi ba. A cikin bidiyon an ji jakadan yana cewa ina mai nuna goyon baya ga waɗanda suka fito kan titunan birnin Belarus suke zanga-zangar lumana domin su bayyana ƙorafe-ƙorafensu. Sau'i bayan zanga-zangar da aka yi a birnin Portland na jihar Oregon da ke nan Amurka wacce mafi akasarinta an yi ta cikin lumana ne, 'yan sanda sun ayyana ta a matsayin zanga-zangar tada tarzoma. Haɗaɗɗe daular Larabawa da Isra'ila sun buɗe hanyoyin sadarwarsu ta wayar tarho a yau Lahadi a wani mataki da ministan sadarwar kasar ta Isra'ila ya kwatanta a matsayin muhimmin ci gaba a kokarin da kasashen biyu ke yi na kyautata dangantakarsu.
Sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu.